ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirinmu da ya gabata, a wata tattaunawa da muke yi da matashi Aliyu Muhammad Bello, ɗalibi da ke karatun digirin digirgir a Jami'ar Coventry da ke ƙasar Birtaniya. Ya yi muna bayani dangane da yadda karatunsa ke gudana, da kuma hanyoyi da yake ganin matasa za su yi amfani da ƙuruciyarsu wajen cin gajiyar rayuwa.
Sannan abu na uku kuma kasan karatu ba daɗi su gare shi ba. So wanda yake yin shi, wanda duk wanda ma ya zo masa za ka suna cewa sai a hankali irin karatun nan koyaushe ba daɗi gare ba. So da mutum ya kammala digiri ma sai ya ji kamar ya zo bustop haka, yin master da PhD haka, kamar Allah ya sa masa san karatun ne. Sannan kuma matsalolin da na ambata a baya kila ba su shigo gaban su ba.
Waɗanne hanyoyi ya kamata a ce matasa a Najeriya su bi don su ma su samu ilimin nan na zamani, idan aka haɗa shi da kuma na addini, don ci gaban rayuwa?
Akwai abubuwa da ya kamata matasa su kula da su domin su amfani ilimin nan na boko da macin amfanin sa. Na farko, dole mutum ya kudura cewa yana niyyar karatu, saboda kazan shi karatu ba karatu ba bari komai a duniyar na rayuwa, yanzu sai ka kudura niyyar za ka yi yin sa, sannan kuma ka dauki matakan da za su tabbatar da kai wannan abu. Na farko kenan. Na biyu, mutane suna da wani abu a rai cewa boko ana yin sa ne don yin aiki, in kai boko dole kai aiki iri kaza, kusa ba aiki kai aiki a wuri kaza, ko kuwa a'a sai ka cimma wani. Su ɗauka cewa ilimi da na boko da addini kamar yana gyara rayuwar ɗan adam ne, ya kamata ka samu wannan a ranka. So in kana da wannan a rai, sannan ka fara neman ilimin. So ko da ka gama karatun, aikin bai zo da gaggawa haka ba. Duk da yake tsakanin da Allah ba za a ce mutum ya gama karatu kuma yanzu baya da aiki yi ba, karatun da ya tashi a tutar babu daɗi haka. Amma dai ka kaddara cewa ko da ba don aiki ba, karatun zai gyara rayuwarka, su kai abin da ya kamata, tunaninka zai canza da sauransu. Sannan na uku, wanda yayansu ba su da ƙarfi, ba dole sun dogara cewa sun iya su masu kaza ba. Mutane da yawa wanda suke manya a ƙasar Najeriya yanzu, wasu iyayensu ba su suka ɗauki nauyin su irin yadda muke uwa yake ɗauka nauyin iyayensu a yau ba, amma sun suna nasa ƙwazo su je su yi aikin ƙarfi, sannan su je makaranta. Sannan kuma zan yi amfani da wannan dama in kira ga wanda suke a unguwa masu hali a cikin unguwa. Idan kana da hali, ya kamata ba wai ɗiyanka kawai ya kamata ka yi makaranta ba, ka duba maƙwabtanka da sauran 'yan uwa wanda ba su da ƙarfi, ka tallafa musu don samu su yi masu karatun nan. Ta haka ina ganin za a nasara insha Allah.
To a ƙarshe, Malam Aliyu, ya kake ganin ainihin zuciya ta ƙoƙarin zama wani abu na matasan Birtaniya idan aka haɗa shi da matasan Najeriya?
Ka san nan, kamar in ka zo nan karatu za ka ga cewa akwai opportunities, ba wai wa ka sani ne zai sa ka zama wani ba. A'a, ƙwazonka ne na farko. Duk da yake ko'ina akwai connection ake cewa abin nan in ka san wani kila ka ɗan fi zuwa nesa da sauransu. Amma dai gaskiya a nan shi ne mai ka sani ne da mai ka za ka iya yi shi yake sa ka zama wani. So ko a Najeriya yanzu ma haka abin nan haka ne, ka sa ƙwazo. Sannan kuma ka ba ma Allah ikonsa, duk abin da Allah ya riga ya tsaro sai ya tabbata. Amma dai kowa ya kokarin iyakar yinsa, ka sa ƙwazo, ka sa hazaka, ka yi abin da ya kamata, kar ka yi ƙasa a guya. Ko da wasu matsaloli sun gitto ma, so kar ka sake wani matsala su kai ka a ƙasa. Idan ka samu matsala, ka ci gaba, ka dage, har Allah ya tabbatar da abin da ka sa a